sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma gani kuma dai ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si ka kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwa ta internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Talata 21 ga watan Mayu. Da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan murnan Washington DC muke saki kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Ta farko ga kanin labarin.
To nan gaba a yau ake sa ran wasu manyan jami'an gwamnatin Trump za su ba da bahasi a gaban majalisar dokokin Amurka, yayin da wani kwamitin majalisar wakilai ya ce zai amfani da duk irin matakan da zai iya amfani da su domin tilastawa wani tsohon jami'an gwamnati bayyana a gabansa. Sannan za ku ji cewa 'yan tawayen Houthi a Yemen sun ce sun kai hari a wani wuri da ake hada-hadar makamai a kudancin Saudiya.
Tokanin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji fashin baki kan dimbin makaman yakin da Najeriya ta shigo da su jiya Litini. Idan mun kada jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa Hamu Amadu ya fara shirin zabe mai zuwa daga kasashen Itali, amma masu adawa da shi na cewa
wani lahina yayi yasa ya bar Niger. Me yasa alƙalai ki neman shi? Yazo ya amsa.
To kamar kowace ranar Talata, Mustapha Nasiru Batsari na tafa da shirin noma tushen arziki. Za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sannan albarkacin watan Ramadan, za a ji nasihar malamai. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Talata ake sa ran wasu manyan jami'an gwamnatin shugaba Trump za su ba da bahasi a gaban majalisar dokokin Amurka a wani zama da za su yi na sirri kan batun barazanar da fadar White House ta ce Iran na yi ga a gabas ta tsakiya. Daga cikin jami'an hadda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da mukaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan da kuma shugaban hafsoshin dakarun kasar General Joseph Dunford.
We have no indication that anything's happened or will happen, but if it does,
aje Litinin kenan shugaba Trump ya ce ke cewa babu wani abu da zamu iya nuna cewa wani abu ya faru ko zai faru, amma idan har wani abu ya faru za a gama da fushin mu domin ba mu da wani zabi da ya wuce haka. Jami'an gwamnatin na Trump za su gana ne da ƴan majalisar bayan zargin da suke yi cewa Iran ce yake da alhakin wasu hare-hare akan wasu tashoshin man kasar Saudiya da kuma wasu tankunan man ta guda hudu. Hukumomin Iran dai sun ce su ba yaƙi suke so su yi da Amurka ba, amma dai ba su nuna wata sha'awar hawa teburin tattaunawa da Amurkan ba. A wani labari mai nasaba da wannan, shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar wakilan Amurka Jaron Nadler ya ce kwamitinsa a shirye yake ya amfani da duk irin matakan da zai yi amfani da su na tilastawa tsohon mai ba da shawara a fadar White House Don McGahn domin ya bayyana a gabansa. Idan har yaƙi amsa gayyatar da aka masa ta cewa ya bayyana a yau Talata a gaban kwamitin. A wata wasiƙa da aka aikawa Magan a jiya Litinin, Nadler ya kalubalanci wani umarni da fadar White House ta fitar wanda ya nemi Magan da kada ya bayyana a gaban kwamitin tare da fadawa ma'aikatar shari'ar Amurkan cewa babu wata doka da ta ba majalisar ikon ta tilasta mai ya bayyana a gabanta. Wasiƙa har ila yau ta nuna cewa shugaba Trump na kokari ne ya hana wani tsohon jami'i bayyana a gaban wani reshen gwamnati kan irin laifukan da ya aikata. Tana mai nuni da cewa umarnin fadar ta White House ba zai iya hana Magan ya bada shaida a gaban kwamitin ba. Mutumin da ya kafa mashahurin kamfanin sadarwar nan na kasar China da ake kira Huawei ya kore matsayin da Amurka ta dauka na muzantawa kamfanin bisa zargin cewa yana barazana ga tsaron Amurkan. A wasu jerin hirarraki da aka yi da shi a wasu kafafun yaɗa labaran cikin gida a yau Talata, Ren Zhengfei ya ce matakin da gwamnatin shugaba Trump ta dauka ya raina kwarewar da kamfanin ke da shi na ci gaba da ayyuka da kera sabbin wayoyin salula da ingancin sa ya kai karfin 5G. Umarnin da shugaba Trump ya bayar a makon da ya gabata zai iya kawo cikas ga fannin aikawa da kuma sarrafa wasu manhajoji a wayar ta Huawei a nan gaba, lamarin da ka iya shafar bunƙasar kamfanin a duk faɗin duniya. da kuma yankurin da yake yi na tserewa kamfanin Samsung na ƙasar Korea ta Kudu, wanda shine kamfani mafi girma a duniya da ke kera wayar salula. A jiya Litinin, kamfanin Google ya bayyana cewa zai takaita damar da yake ba kamfanin Huawei na shiga sahun wayoyin kirar Android. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a ƙasar New Zealand sun tuhumi mutumin nan mai fafutukar ganin an fifita farar fata wanda ya kashe mutum 51 a wasu masallatai da wato da ke garin Christchurch a watan Maris ɗin da ya gabata. A yau Talata aka tuhumi Brenton Tarrant ɗin asalin ƙasar Australia da laifin ta'addanci, wanda wannan shine karan farko da aka fara amfani da dokar da aka wato da ƙarƙashinta ake hukunta masu aikata ta'addanci. Tun bayan da aka samar da ita a shekarar 2002 bayan harin da kungiyar Al-Qaida ta kai a New York da Washington a shekarar 2001, hukumomi har ila yau sun caje shi da ƙarin laifin mutuwar wani da harin ya ritsa da shi wanda ya cika asibiti a wannan watan, haɗa da tuhumar shi kan yunkurin kashe mutum biyu wanda ya sa adadin ya kai mutum 40. A yau Talata, 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen sun ce sun kai hari a wani wuri da ake hada-hadar makamai a birnin Najran da ke kudancin ƙasar Saudiya, wani kakakin gamayyar dakaran da Saudiya ke jagoranta wacce ke yakar 'yan Houthin a Yemen. Ya ce harin an kai shi ne da jirage mara matuƙa dauke da ababen fashewa, kuma ya kaikaici wani wuri ne da fararen hula ke zirga-zirga. Sai dai rahoton da hukumomin Saudiyan suka fitar bai nuna cewa wani ya jikkata ba sanadiyar waɗannan hare-hare. A jiya Litinin, Saudiya ta ce ta daƙile wasu hare-haren makamai masu linzami guda biyu da aka cillo su daga Yemen, inda aka katse tafiyar ɗaya daga cikinsu a yankin birnin Ta'if, ɗayan kuma a sararin samaniyar birnin Jidda. Sai dai 'yan tawayen na Houthi sun musanta kai waɗannan hare-hare. A shekarar 2014, 'yan tawayen na Houthi suka karɓe ikon wato babban birnin Yemen, lamarin da ya tilastawa shugaban ƙasar tserewa zuwa Saudiya. Ita kuma Saudiya ta ƙaddamar da yaƙi a kan 'yan tawayen a matsayin martani da zumman nuna goyon bayan gwamnatin ta Yemen.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda ba a rasa ji ba, gwamnatin Najeriya ta shigo da wasu makaman yaƙi don tunkarar ƙalubalen tsaro da ke ƙaruwa a ƙasar. To, ganin yadda batun tsaro ke daɗa jan hankali a Najeriya, kai tsaye mun tuntuɓi wani tsohon jami'in tsaron Amurka kuma basarake yanzu haka a Najeriya, Alhaji Garba Suleiman, wato Garba Suleiman Karako, wanda ke birnin Boston, wato madakin Saminaka, wanda muka fara da tambayarsa ganin yadda Najeriya ke ci gaba da fuskantar wannan ƙalubale na tsaro. Shin ta yake ganin duk da an shigo da makamai koko an ma sha shigowa da makaman abin yaƙi cinyewa, shin ya yake ganin za a tunkari wannan wato ƙalubale na tsaro, musamman ganin yadda abubuwa suka yi ta faruwa a idansa a nan Amurka? Sai ya ce,
salamu alaikum masu sauraronmu, barkamu da wannan lokaci. Wato, abubuwan da muke gani wanda yake gwamnatin tarayya namu na Najeriya ya kamata ta yi a kan tsaro, wanda yake alhamdulillah an samu makamai yanzu kamar yadda aka yi bayani cewa za a taimaka domin a yi maganin ta'addanci. To, alhamdulillah, wato custom, hukumar custom suna da rawar gani da za su yi sosai, saboda haka ya kamata a ƙara ɗaukan jami'an custom a kuma ba su ainihin cikakken kayan aiki, ba wai a kama motoci ko tsara motoci ko shigo da wasu container kayan masarufi ko kayan shi ne ba, a'a, domin a nan akwai lokacin da ba na son faɗo wa'yanne kabila ne suke ko kuma wani zuri'ar Najeriya ne suke wannan aikin ta'addancin ba, duk wani mugun kaba inda yake faruwa fa a Najeriya nan. Kasar nan ta mutu Amerika da muke cikin ta. Tana ɗaya daga cikin abubuwan da zan iya cewa suna da hannu, ka duba ku gani masu sauraron mu. Makaman da suke ta shigowa cikin Najeriya lokacin da aka yi kata-kata da gwamnatin Gaddafi, makamai iri-iri muggan makamai sun shigo ƙasar nan namu ta bodojinmu, boda daban-daban da zai ya haɗa ƙasa da ƙasa da muke makotaka da su, sun shigo ta nan. Bayan sun shigo ta nan, akwai wanda suke shigowa daga nan Amerika a lokacin ba zan manta ba. Motoci da aka shigo da su, akwai waɗanda suka sa makamai a tayan mota ma.
To ma daki, idan mun tambaye ka shin abubuwan da kai ta gani a nan Amurka, ta ya suka saba da na Najeriya, ganin cewa a Najeriya din an kasa shawo kan al'amarin har yanzu ganin ku a nan, watakila kamar yadda ka sani abin ba haka ike ba.
Eto, a gaskiya abubuwan da ya saba ni da yadda matakan tsaro, yadda muke daukan matakai a nan na lafiyar jama'a, layukansu da dukiyoyinsu, akwai yadda suka sha bamban da yawa. Wato, misali, karamar misali da zan bayar shi ne, akwai abin da muke cewa a nan community policy. Wato, ‘yan sanda da a takaice dai a turanci ana cewa kamar snitch, wato wanda za su yi ma gwamnati ko hukuma wani ɗan bayani a ɓoye, kamar a ce a wani anguwa haka nan.
To haka ne. To da haka ne ma daki, abun na da tsawo kenan, za mu kira ka nan gaba mu ji cikakken bayani. Mun san masu sauraron mu sun zaku, za su so ka musu cikakken bayani, don haka nan za mu kira ka a shirinmu na gaba ka dada musu bayani. Muna tare da ma dakin Samunaka kenan, Alhaji Garba Suleiman, wanda yake nan birnin Boston, amma ma dakin Samunaka ne a Najeriya, zai mana ƙarin bayani a shirinmu na gaba. To mun gode.
Huta lafiya masu sauraronmu.
Yawwa. To daga nan kuma Amurka, bari mu kaɗa wato jamhuriyar Nijar, inda aka shiga cece kuce tun bayan da wato jagoran 'yan adawa Hama Amadu ya fara tattara wato magoya bayansa da ke ƙasashen ƙetare don shirin zaɓe na gaba. Ga Suleiman Muni Barma da cikakken rahoton.
A yi sirkul ta yi da bine, politikra bine a tsindan fondare, lasaru, ingilin
gini. Mayaran shugaban jam'iyyar Madallu Mana Hama Ahmadu kenan cikin harshen zabarmanci lokacin da yake ganawa da magoya bayansa na ƙasar Turkiya a ranar Lahadi 19 ga watan Mayu, mako guda kenan bayan da jagoran na 'yan adawar Nijar ya jagoranci wani gangami a birnin Accra na ƙasar Ghana. Manufar wannan zagaye na tsohon kakakin majalisar dokokin na Nijar shine jaddadawa magoya bayansa cewa zaben shugaban ƙasa na 2021 ba gudu ba ja da baya, inji Muhammadu Abubakar Mai Duka Kusa a jam'iyyar Lumana.
Akwai kongre da za mu huskanta nan da lokaci kaɗan, kenan duk inda Lumana take da biro don ka ana zuwa ana canza biruruwa. Wannan ya ba president Hama Amadu dama shi kewaya a yi abu gaba gare kuma ga shiga jama'ar da aggare, kuma su tabbatar musu shi a matsayi ne na president Hama zancen takarate, kuma ya tabbatar da in shina da rai da lahiya in Allah yarda zai yi takara.
A cewar kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Asmanu Muhammadu, dawowar shugaban na model Lumana gida domin tunkarar abin da ke jiransa shine mafi a'ala a maimakon zagaye a ƙetare.
Kamar da 'yan ƙasa nan cikin gida suka san shi wane ne, 'yan gestura sun san dan me ya gudu ya bar Niger, wani lahina yayi yasa ya bar Niger, me yasa alƙalai ke neman shi. Ya zo ya amsa dalilin abin da aka tambaye shi da shi, cikin gida ya kamata ya je, 'yan ƙasa suna jira nai, bayan jam'iyyar shi 'yan ƙasar Nijar ma mu muna ciki muna jiran shi zo shi faɗa mana menene program kin shi a 2021, Allah ya kai muna rai. sai mu san me yake sanye mu Niger. To kai mutunan daga nan kana gudu
tun a ranakun farkon bayyanar badakalar safarar jarirai Hamma Amadu ke kallon abin a matsayin wata makarkashiyar siyasa da aka kulla da nufin ganin bayansa. Kuma yanzu haka magoya bayansa na cewa
ki zo gida ko kan ki zo gida shi zama ne in har lokacin da ya kamata ki zo akwai wanda kai mai kokowa nan ne Niger dan haka shi kanka ne ya sani kuma hankali ne kwanci ai duk shakka Sulumana ce
duk rayuwar duniya gaba dai Allah da kanshi bai taba ba mutunan da an matsoraci ba jagoranci da an ce ana kiran ka saka ruga da gudu kuma har yanzu ku ce wannan mutunan tsoron shi aka yi saboda mi aka tsoron shi
Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
To gaida Barma, yanzu kan bar mu koma gefe guda Mustafa Nasir Batsari ya gabatar mana da shiri na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustafa Nasir Batsari zan gabatar. To a cikin shirin za ku ji yadda aka kaddamar da wani zauren tuntuba akan yadda za a adana amfanin gona bayan an kammala noma shi
saboda haka wannan kudirin da ya fito zai bamu ci gaba wurin sani abin da ya kamata a fannin noman shinkafa da sauransu
sannan daga bisani mu koma Abuja domin jin ci gaban tattaunawar Madina Dauda da masana harkar samar da irin shuka mai kyau a Najeriya
wannan fasahar ita ce wanda ake ce ma genetically modified food
shine to amma ai ke amfani kin gane
ai saurare lafiya to madalla a makon jiya ne dai aka kaddamar da wani shiri a tsakanin jami'an ma'aikatar gona a Najeriya da masu ruwa da tsaki akan sha'anin noma domin tabbatar da ganin ana adana tsabar amfanin gona kamar su shinkafa da dangoginta Dr. Ibrahim Garba Ado shine babban sakatare a ma'aikatar gona ta jihar Niger yayi mana karin haske akan al'amarin
saboda gurin gwamnati mu tabbatar cewa komai da yake na noma ne ya kamata mai amfani da shi saboda ci gaban kasar nan saboda haka wannan kudirin da ya fito zai bamu ci gaba wurin sani abin da ya kamata a fannin noman shinkafa da sauransu kaman zai nuna mana hakiyasi din meye ne ma muke samu daga Niger da waɗansu ƙasashe ko jihohi suke cewa sun himu noman shinkafa bayan sun zo sun gama kwashewa kagan zai bamu lalle dindinan kiyasin da ake zuwa a kwashe daga Niger a kai waɗansu ƙasa su ce su suka noma duk wannan kuma zai nuna mana duk wani noma daga wani gona ne wannan abinci ke zuwa in mai kyau ne in mara kyau ne duk dai zai bamu wannan data ne
to shi ma dai Alhaji Mamman Ahmad Kwantagora na cikin mahalarta wannan taro ga abin da yake cewa
wallo kamar yanda muka faɗa dazu da muke bayani wannan zai mana tasiri sosai saboda dacan inda aka hito kami manomi ma ya yi noma kami ya girba kayan shi ya san inda kasuwan shi ke bacin haka na ya san cewa ga appointed ga wanda aka ba hurumin ya sai kayan shi wanda yake inda muka hito duk an zo an wace wannan wannan shiri kusan zai dawo mana da wannan shiri ne yanda aka saba a can da domin idan ka girbe hatsinka ka dauko ka zo agriculture center ka tabbatar da za a siya yanda ya kamata kuma zaka samu price mai kyau baka da matsalan ina zaka je ka aje kayan ka domin yawanci manoman mu ba su ma da storage facility wato ma'ana wajen aje kayan su
to a yanzu bari mu koma Abuja domin jin ci gaban tattaunawar Madina Dauda da Dr. Rose Gidado director a ma'aikatar kimiyya da fasahar halitta a Najeriya sannan da Alhaji Ibrahim Musa na cibiyar samar da ingantaccen iri a Najeriya.
Kin gani muna da abu muna da
matsaloli daban-daban
mu daban-daban ba wai abu daya ba wai ma akan irin kade za ya aiki ba akwai kananan abubuwan da ko muka gama aiki akan iri-irin mun gyara su sun yi kyau akwai wa'annan da wanda dole ne gwamnati ne za ta tashi ta yi gwamnatin America ba za ta taso ta zo ta gyara mana hanya ba gwamnatin America ba za ta taso ta zo ta yi mana wuta ta ba mu wuta
wutan
lantarki dare da rana ba dole ne wasu abubuwan mu ne za mu yi da kanmu za mu sa kuɗi ne sosai don zai taimaka ga wannan fasaha zai taimaka akan wannan fasaha din
na sarrafa
iri da su mai din nan aiki a su laboratory da su mai ayi gyare-gyare ayi wannan ayi wancan you know kaiwa da kawowa dai to duk kuɗi ne muke so ba wai karamin kuɗi ba ne kuɗi ne gwamnati za ta sa ta dubi Brazil suna nan muna layi ɗaya da su Argentina muna layi ɗaya da su amma yau ina suke
sun wuce mu
sun yi nisa wannan
fasahar ita ce wanda ake ce ma genetically modified food
shine kudi ne aka sa research ne aka yi ba karamin research ba
wato genetically modified food sune ingantattun iri kenan ko abincin da aka samo daga ingantattun iri
sune bisa ga yanda kake so bisa ga damoyinka idan na kwari ne akwai ko kuma idan ruwa akwai wanda ake yi kaman flood tolerant ko an yi ruwa sosai ruwa ya yawa ba zai shafi abin nan naka
ba
ko kasan da ke da gishiri ba zai shafi you know kinga abubuwan sun yawa so zai rage feshi da ake ma amfanin gona feshi za su ragu idan kana yin su takwas ne a da su biyu kawai zaka yi kuma ba wai kowane kwaro ba ne zai abu kinga feshi da ake yi zai kashe kowane kwari amma wannan fasaha idan kai amfani da irinta to wannan iri sai wannan kwarin da kai aiki a kai cewa kada ya shafi amfanin gonanka ita ce kadai za ta amma duk kowane kwaro babu
ruwan shi to
zai bata maka iri ba
ikon Allah Alhaji Ibrahim a nan gida iri da muke da su daban-daban wa'anne da wa'anne ne yanzu aka inganta su ne kam
majalisar samar da ingantaccen iri ta yi wa kamfanoni na ƙasa na Najeriya wanda suka ainihin yi amfani da irin da muke da shi a gargajiyance suka inganta shi sama da 340 da wani abu kuma waɗannan kamfanoni da aka wa rijista an haɗa hancinsu da duk cibiyoyi na bincike 17 da muke da su a faɗin ƙasar nan
to jama'a yau ma dai abinda lokaci ya bamu kenan sai wani mako idan Allah ya kai mu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Madina Dauda da ta bada gudunmuwa a shirin da ma Julie Gresham mai hada sauti Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya
to gaida na Batsari masu saurari ga nasiha albarkacin watan Ramadan
garko ni dai Muhammad Rabi'u na rai dan mai sali a birnin Kwanni watan Ramadan wato azumi ne wanda ubangiji tabaraka ta'ala ya wajabta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiyar shi da al'umma tai tun daga hijirar shi da taso daga Makka zuwa Madina bayan shekara biyu Allah sabakan mai bayanin azumi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alaikum min qablikum da alaikum tatquna ya ku masu imani hakika an wajabta muka azumin watan Ramadan da shekara kwana 30 ko 31 ba saboda haka duk inda musulmi shiga duniya inda ya ji fadakar wa manzo Allah ya ji zawo manzo Allah ga duniya to azumin watan Ramadan ya hawa wajibi ya zan wajibi akan ne farilla ne yayi sa rukuni ne a cikin musulunci wanda in mutum ba a sami shi ne sa ba to a takaice ba da shi ba cikin te manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan azumin ana buƙatar a yi da inda an ga ce an ga wata kai ka gani ko ganin ma an kai garin ku an ga ne ko ku ƙasa ku an ga gane shi to shikenan sai dai gaba ɗaya sai kai niyya wannan na azumin watan Ramadan kwana 30 ko 31 babu shikenan wannan niyyar ta biya buƙata ga duk sauran kwanaki in dai ba wani sharɗi zaka gitta ba wanda ka ci azumin daga baya in za a koma sai kasa wataniya. Saboda haka wannan azumin abu ne wanda ake bukatar musulmi shi yi sa wajibi ne akan shi shi. Kuma akwai falala wanda duk ibada da ka sani kowace ibada ta Allah ce amma babu ibada da an ka samu da Allah ya kira sunanta ce shi azumi na wani. Azumi kadai ne an ka samu haka nan. Hajji ibada ce ta Allah, haka nan zakka, haka nan sallah, amma azumi ne kadai aka samu Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce as-sawmu li yu'an ajzabi. Azumi na wani ne ke ba lada akan sa. Malan suka ce me yasa Allah kama suna azumi karra yace nashi ne ko shi ke bar saka muku akai ne. Suka ce abin da yasa kowace ibada ana magumki ita banda azumi. Sujjada ana ya duka ya magumki. Haka sadaka, haka wani dawafi ake kewaya shi an banda azumi. Shi in ka yi azumi Allah ne aka mashi. Saboda shi azumi babu rai cikin sa. Babu sum addu wanda ke azumi yana yi ne don Allah khalisa lawajin Allahi bai don ajiya ba ko don a gani ko da a fadi. Saboda shi haka azumi shi ke haka Allah tsara shi ana bukatar aisha inda an ga ci alfijiri ya keto za hu hadu rana. Aqul qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum khairul kalama qala wa assalamu alaikum.
To da fatan an amfana. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin mai sauraron mu.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Malam Balarabe Hafizu Gusau inda ya ce muna ƙara kira ga gwamnatin shugaba Buhari da ta ƙara yawan jami'an tsaro da ba su kayan aiki a jihohin Zamfara da Katsina domin fatatakar masu tada kaya baya a yankunan baki daya. Sai kuma sako daga babagana Alhaji Nukiya Wacakan Allah sana fadi daidai dalibi a jami'ar Maiduguri shi kuma yace assalamu alaikum muryar Amurka. Sunana babagana Alhaji Nukiya ni dalibi ne a jami'ar Maiduguri. Bijirewa da baiwa kadana hukumomi cin gashin kansu da gwamnatin Najeriya suka yi samsam hakan bai zo mana da mamaki ba. Dama mun jima da sanin gwamnatin Najeriya suke hana ruwa gudu wajen daidaita lamura a kasar nan. Saboda haka an yi walkiya mun ganku. Sai kuma sako daga Gali Suraja Faki da Muntari Sadi Faki su kuma suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Albarkacin shigowar wannan wata na Ramadan mai falala. Muna ƙara kira ga al'ummar musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba da cewa ya kamata mu duka fa wajen yin addu'o'i nemawa yankunan mu zaman lafiya musamman ma arewacin Najeriya inda matsalar tsaro ta fi kauri. A ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana dawamamman zaman lafiya a Najeriya kai da nahiyar mu ta Afirka baki daya. Sakonmu na karshe kuma ya fito ne daga Amadu Abacha Mashina a Yobe. Shi kuma ya ce muryar Amurka dan Allah ku bani dama in baiwa zababban gwamnan na jihar Yobe wanda zai share rantsuwa kama aiki ranar 29 ga wannan wata da muke ciki wato honorable mai mala Buni ba shi shawara da ya dama matasa a gwamnatinsa saboda gwamnoni guda hudu da muka yi a jihar Yobe sun maida matasa saniyar ware wajen guda da mulkin su wanda hakan ya kawo koma baya ga matasan jihar mu ta Yobe waɗanda suke da ilimi da hangen nesa da basira da hazaka. Allah ya sa wannan shawara ta kai ga wanda muka yi domin su.
Kashe ki mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takeice.
Bayau Talata ake sa ran wasu manyan jami'an gwamnatin shugaba Trump za su ba da bahasi a gaban Majalisar Dokokin Amurka a wani zama da za su yi na sirri kan batun barazanar da fada White House ta ce Iran na yi a gabas ta tsakiya. Daga cikin jami'an hadda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da muƙaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan da kuma shugaban hafsoshin dakarun ƙasar wato General Joseph Dunford. Shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka Jared Nadler ya ce kwamitin sa a shirye yake ya amfani da duk irin matakan da zai iya amfani da su na tilastawa tsohon mai ba da shawara a fada White House wato Don McGahn domin ya bayyana a gabansa idan har ya amsa gayyatar da aka masa ta cewa ya bayyana a yau Talata a gaban kwamitin. A wata wasiƙa da aka aika wa McGahn a jiya Litinin, Nadler ya kalubalanci wani umarni da fada White House ta fitar wanda ya nemi McGahn din da kada ya bayyana a gaban kwamitin. Mutumin da ya kafa mashahurin kamfanin sadarwar nan na kasar China da ake kira Huawei ya kore matsayin da Amurka ta dauka na muzantawa kamfanin bisa zargin cewa yana barazana ga tsaron kasar.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gabaɗin su sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da Julie Lewis Gresham ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin Bill ni Ibrahim Kalama Sigar Garba ke cewa sai da dare lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayonku kan zaɓin da ya fi tsakanin ɗaukar ƙarin 'yan sanda da kuma ɗaukar matasa a matsayin 'yan banga. sai Allah ya kai mu.